لا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina asabar 8 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ta yi daidai da 8 ga watan 3 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba kuma a daidai wannan lokaci a wayannan kwanaki masu albarka domin karanta wasu ayoyi na Alkur'ani da kuma tarjuma su zuwa yaren da muke iya fahimta na Hausa muna nan dai a cikin suratu Ali Imran wato kuma aya mun karanta aya ta 15 16 17 da ta 18 da haka zamu tashi aya ta 19 kamar yanda muka saba kullum mukan dan koma kan ayoyin da suka gabata dan fitar da darussa da ya kamata mu dauka a ciki domin ganin mun yi aiki da su dan ya zamanto wannan karantar da mu da ake alqur'ani ya zamanto yana tasiri a cikin rayuwar mu ta yau da kullum insha Allah ta'ala kafin nan zamu ji ainihin wato ayoyin da zamu tashi akan su yau اللهم تشفع ان حاجوكم بسم الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
ممتاز ayoyin da muka karanta jiya Allah madaukakin sarki a cikin su ya ce a bamu labari game da abubuwan da suka fi ko abin da ya fi alkhairi sama da abin da aka lissafa na abubuwan da suke na sha'awacen wato zukatan mutane shine aljanna wadda Allah madaukakin sarki ya yi tanadinsa ga masu takawa wadda koramu suke gudana ta karkashin ta, kuma akwai dawama a cikin ta babu mutuwa, akwai kuma matan aure tsarkakakku a ciki, sannan uwa uba ga yarda da ƴan aljanna suke samu daga Allah madaukakin sarki, inda Allah madaukakin sarki ya faɗi wasu siffofi daga cikin siffofin ƴan aljanna masu takawa, yace su ne masu cewa sun yi imani kuma suna roƙon Allah ya gafarta musu zunubansu, kuma suna roƙon Allah ya tsare su daga azabar wuta. Allah ta'ala ya ci gaba da bada labari game da siffofinsu, yace su ne masu gaskiya, su ne masu haƙuri, masu gaskiya, masu tsantsar biyayya ga Allah, masu ciyar da dukiyoyinsu, masu istighfari musamman a daidai lokacin sahur. Sannan sai ainihin wato shahidallah, inda Allah madaukakin sarki ya ba da shaida a kan kansa cewa babu wani abin bautawa bisa cancanta sai shi. Haka mala'iku su ma sun ba da irin wannan shaidar, haka malamai ma'abota ilimi su ma suna tare da mala'iku wajen ba da shaida a kan lallai ba wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma Allah madaukakin sarki Ubangiji ne mai tsaye da adalci, babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah madaukakin sarki mabuwayi mai hikima. Waɗannan ayoyin da muka karanta, na farko dai Allah madaukakin sarki ya nuna mana wato rayuwar lahira ta aljanna ga masu taqawa, to ita ce a bar nema, ita ya kamata a bazama ai iyayi a ga cewa an rabauta da ita, domin wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Allah madaukakin sarki ya ce rayuwar lahira ita ce hakikanin rayuwa, domin ita ce rayuwar da babu mutuwa a cikin ta. To kaga din mai hankali, ita wannan rayuwar da muke rayuwa a cikin ta ta duniya, ko da mutum wahala yake sha, akwai ranar yankewar wahala, tunda in ya mutu shikenan. Shi yasa zaka dinga jin ana din mutum ya mutu ya huta, mustarihun wa mustarahun minhu, ko dai ya huta ko an huta da shi. To amma ita rayuwar lahira, to kaga kenan, ko da wahala mutum ke sha, ran da Allah ya sa aka ransa ya rabu da gangan jikinsa, shikenan wannan wahala ta duniya ta tafi. Idan kuma mutum daɗi yake ji na wannan duniyar, shi ma duk ran da aka ce ransa ya rabu da gangan jikinsa, shi ma babu sauran jin daɗi. Amma rayuwar lahira ita ce rayuwa wadda take ta dindindin. Shi yasa idan rayuwar jin daɗi mutum ya shiga a lahira, to rayuwa ce forever, wato har abada, babu zancen ranar da za a ce babu wannan rayuwar, ko a samu canjinta, ko kuma a samu rashinta, ko kuma a ce mutuwa ta zo ta yi wa mutum shiga sauri. To haka idan mutum bai yi abin da ya kamata ba a cikin wannan gida na duniya, wanda gida ne na ibtila'i, gida ne na jarabawa, to in mutum bai yi abin da ya kamata ba, to in kuma ya fada gidan azaba da fushin Allah ranar tashin alkiyama, to shi ma kaga rayuwa ce wadda take mara daɗi ta dindindin. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ayoyin da muka karanta jiya kusan da yawansu mun fitar da darussansu tun a jiya, kalmar wato ko kuma ayar shahidallahu annahu la ilaha illallah ita zan karna yau, mu ɗauki darussa da kuma innad dini indallah. Ayar da muka karanta jiya ta shahidallahu, wannan aya tana nuna mahimmancin tauhidi, domin in aka samu tauhidi, to ana sa ran ragowar ayyuka, kamar kana iya cewa ƴan rakiya ne. Tauhidi shine jagaba, sauran din mabiya ne. Shi yasa za ka ga Allah madaukakin sarki ya ba da shaida akan kansa cewa babu wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah. Kaga Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa tauhidi. Da haka wannan yana nuna maka girma da mahimmancin tauhidi, kuma wannan yana nuna maka shine abinda ya wajaba akan mutane fiye da sauran wajibai da za su biyo baya, domin mabuɗin shiga addinin musulunci ma kalmar shahada ce. Ko kiran sallah kullun sai an maimaita kalmar shahada ya kai sau nawa. To wannan yana nuna maka kalmar la ilaha illallah kalma ce wadda take mai tsada, wadda babu wata kalma mai nauyi a sikelin awo da ta kai la ilaha illallah. Domin abubuwa guda biyu kalmar ta kunsa, akwai annafiyu, akwai al-isbat. Wato kalma ce wadda gabar farko ta rushe da rugurguje dukkan wani abin da ka san ana bautawa a duniya ba Allah ba. ko menene shi, mala’iku ne, annabawa ne, shaitan aljanu ne, duwatsu ne, rana ce, wata ne, shehunai ne, kowane irin abin bauta wanda ba Allah ba, da ka ce la ilaha, to karu shi. To kuma ka tsaya iya nan ka yi barna, in ka ce la ilaha ka yi shiru, to har Ubangiji na gaskiya ka rushe bautarsa shi ba. To shi yasa dole sai ka haɗa abubuwan can, ma'ana kamar gyambo ne gashi nan ya rufe, yana fitar da ruwa mai miki mai wari, wannan ita ce shirka. Da haka dole in ana so sai an tumɓuke wannan gyamban, an sa spirit, an wanke shi, an sa iodine, an dirje shi, sannan sai a sa wa mutum magani, sai ga ya samu bacci. Wannan baccin shi ne tauhidi, wannan zaman lafiya wanda mutum in gyambo ya rure ya yi ruwa ya kasa bacci, ya kasa zaune, ya kasa tsaye, samun lafiyarsa sai an dauje wannan gyambo, an wanke shi, an fitar da ƙwayoyin cuta da suka shiga ciki, a sa masa magani, sannan a sa mai bandeji, a nannaɗe, sannan sai ga mutum a ranar sai ya samu bacci har da munshari. Wato irin illar da shirka, da ran shirka, wato yanda take hana mutum zaman lafiya in ya mutu a cikin kabari, yanda take hana mutum kwanciyar hankali a farfajiyar alkiyama, ya wuce irin tashin hankalin da mai gyamban da ya hana shi bacci yake ji, da masifa da ibtila'in da yake ji yana cikin wannan ciwa. Shirka, ai Allah maɗaukakin sarki ya kushe shirka a wurare daban-daban cikin Alkur'ani, ya nuna shirka ita kaɗai ce laifin da mutum zai mutu ya haɗu da Allah da ita ba yafiya. Amma duk wani laifi da ka sani wanda ba shirka ba, akwai yiwuwar Allah maɗaukakin sarki cikin faɗin rahama sai ya gafarta wa mutum, amma ban da shirka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allah maɗaukakin sarki ya ce duk laifin da bai kai shirka ba, in ya ga dama zai iya yafe shi, amma ban da shirka. Ya ce duk wanda ya mutu yana haɗa shi da wani a cikin bauta, Allah ta'ala ce ya yi masa laifin da ba zai iya yafe ba. Da haka wannan kalma ta la ilaha illallah, kalimatu tauhid, kalimatu taqwa, kalimatu alhaq, wannan ita ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya shaidar wa kansa cewa babu wanda ya cancanta a bautata masa sai shi. Wannan yana nuna mana sha'anin tauhidi ba ƙaramin sha'ani ba, al'amarin da ya danganci shirka kar ka kuskura ka kusance ta, ƙaramarta da babbarta. In ne an ce ma wannan shirka ne, shi yasa za a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi janibin tauhidi, Annabi yana muhimmantar da wannan janibin a hadisansa. In kana mu'amalantar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, to za a ga duk abin da ya shafi janibin tauhidi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi kulawa. Duk abin da ya shafi shirka, ko da ya karama shirka ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wucewa sai ya yi tsokaci a kai. To sannan mala’iku su ma sun samu falala, wannan yana nuna ma falalar mala’iku, domin su ma suna daga cikin waɗanda suka ce ba za a bar su a baya ba wajen tabbatar wa Allah tauhidi. Shi yasa sai ce wal mala’ikatu, da mala’iku su ma sun ba da shaida. Da haka wannan yana nuna daraja da martaban mala’iku, saboda su ma sun yarda da ɗayantakar Allah subhanahu wa ta’ala, su ma ba su lamunci a haɗa Allah da wani ba a cikin bauta. Sannan abu na uku, falalar malamai, sai aka ce wa ulul ilmi qa'iman bil qism, wa ulul ilm, kaga su ma daga cikin wayanda suka san Allah haƙiƙanin sani, suka san tauhidi da kadaita Allah maɗaukakin sarki, suke kuma karantar da mutane tauhidi, to su ne malamai. Shi yasa bayan Allah ta'ala ya ambaci kansa, ya ambaci mala'iku, sai ce wa ulul ilm. Wannan kamar yadda mun yi ishara tun jiya yana nuna falala da darajar ainihin wato su kansu ainihin wato malamai. To sai Allah maɗaukakin sarki kuma yake cewa wato abin da ke kawo saɓani da rashin jituwa da rikirkicewar al'amura zalunci, wato ba abin da ke haɗa kan mutane irin adalci, ba ku adalci aban kasa sama da bautawa Allah shi kare ba zaluncin da ya wuce daukan haƙin Allah ka ba wani bil adama ka dinga ganin akwai wani mai tasirin azurtawa ko talautarwa daukakawa ko kaskantarwa ba da lafiya ko sanya cuta ka dauka akwai wani mai tasirin yin haka ba Allah ba to ka dauki abin da yake na Allah madaukakin sarki ka ba wa wannan ku shine babban zalunci shi yasa Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun Allah ya ce wadanda suka yi imani basu ingausa da imanin su ba da shirka ulaika lahum al-amn Allah ta'ala ya ce wadannan sune wadanda za su samu aminci a duniya za su samu aminci a lahira wa ulaika humul muhtadun kuma wadannan sune shiryayyu Allah madaukakin sarki ya samu a cikin su da haka babban zalunci wanda yake kawo ya mutsi ya kawo hargitsi ya raba kan al'umma shine daukan haƙin Allah a ba wani bil adama shirka ita ce asalin rabuwar kan dan adam kana nasu ummatan wahida da can al'ummar wato al'umma wato al'umma ce guda daya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun da haka yake kafin shaytan yayo ciranin shirka ya shigo da ita cikin al'umma wannan ku kamar yanda mun karanta a kissar annabi Nuhu a karatun mu na safe cewa asalin samo shirka a doran kasa da kafin nan mutane suna kan milla ne mutane suna kan ingantacciyar aqida suna kan kyakkyawar fahimta ta musulunci daga bayan shirka ta zo da aka shirka ita ce tuwaris kuma dan ka fahimci hadarinta wato annabi Nuhu sai da shekara 950 yana fama da mutane a kansu ba shirka dan ka san wani irin virus ne mai nacin tsiya shirka wani irin virus ne wanda in ya shiga kai ya fita sai an yi da gaske to shi yasa babban zalunci shine hada Allah da wani abinda ke kawo rabuwar kan mutane ba tauhidi ba ne dan wasu suna cewa wai ana raba kan mutane ana karantar da tauhidi sai cewa an raba kan mutane ai tauhidi hada kan mutane yake babu inda tauhidi indai tauhidi ne ingantacce irin na alqur'ani tauhidi ne irin gangariya da yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hada kan mutane yake ai in kana neman abin da ke tarwatsa kan mutane shirka ce in kana neman abin da ke rugurguza wato ke rugurguza haduwar kai to bid'a ce wayannan abubuwan guda biyu su suke raba kan mutane da shirka da bid'a in ana so kan al'umma ya hadu a koma tsintsiya madorin ki daya ai Allah ma da yace wa atasimu bi hablillahi jami'an cha bi hablillah ne hablillah a koma karanta malamin tafsiri sun ce alkitabu was-sunna shine hablillah igiyar Allah shine alqur'ani da sunna wadannan su suke hada kan mutane duk abinda duk iya azancinka duk fasaharka da zaka kirkiro wata hanya da wani salo na haduwar kan mutane wallahi kan mutane ba zai hadu ba wallahi baka isa ka hada kan mutane abinda ke hada kan mutane shine tauhidi da sunna da haka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghayan bainahum sanan duk sanda ayoyin nan suna nuna mana wato duk lokacin da wani yazo yake so ku tattauna to in tattaunawar ana nufin gaskiya ne da daukar da karbar gaskiya duk inda ta fito babu laifi a tattauna babu laifi tattaunawa a ba a cikin addini ana tattaunawa kana da wata fahimta yana da wata fahimta ku tattauna a yi baje kolin hujjoji wanda hujjarsa take da ƙarfi take da kusa da sunna da alqur'ani da sunna a dishi amma dukkan wata tattaunawa da mutum ba zai iya sauka da kan ra'ayinsa ba wannan tattaunawa bata lokaci da bai da amfani mutum da ita Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu addini kuma karɓaɓɓe a wajen Allah shine musulunci musulunci shine miƙa wuya ga Allah ta hanyar kade tashi wal inqiyadu lahu bi ta'a da sallama wa Allah wajen yi masa da'a wal khulus min ash-shirk wannan shine tauhid shine addini addini wannan shine addini miƙa wuya saranda total submission to Allah gabaki daya ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala kai bye bye kai ban kwana da shirka komai kankantarta haka addini karbabbe a wajen Allah shine musulunci duk wanda yazo da wani addini ba addinin Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba za a karba ba shi yasa ayoyin yau sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai faqul kace aslamtu wajhi ni kam na miƙa wuya na lillahi ga Allah wa man ittaba'ani da waɗanda suke biye da ni wa qul kace lil ladina utul kitaba ka fada wa waɗanda aka ba su littafi wal ummiyina da ummiyai a aslamtum shin kuma kun miƙa wuya fa in aslamu Allah yace idan suka ce sun miƙa wuya faqad hitadaw to sun shiryo wa in tawallaw in ku suka juya baya fa innama alaikal bala ba abinda muka dora maka sai isar da sako wallahu basirun bil ibad Allah ne gani ne game da abinda bayinsa suke aikatawa innal ladina yakfuruna bi ayati llah lalle waɗannan da suke kafircewa game da ayoyin Allah wa yaqtuluna annabiyina suke kashe annabawa bi gairi haqqin ba tare da haqqi ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist suke kuma kokarin kashe waɗanda suke umarni da adalci minan nasi daga cikin mutane fa bashirhum bi azabin alim Allah madaukakin sarki yace kai musu albushir da wata irin azaba mai radadi ulaika alladhina habitat a'maluhum waɗannan sune waɗanda ayyukan su gabaki ɗaya ya lalace fid dunya wal akhiratin anan duniya da kuma lahira wa malahum min nasirin Allah ta'ala yace ba su da wani mai taimako fa in jadalaka ya muhammad ahlul kitab fit tauhid ya annabi muhammad sallallahu alayka wa sallam idan ahlul kitab suka yi ja'in jada kai game da kadaita Allah game da tauhidi ba'da an aqamta al hujjata alaihim bayan ka tsayar musu da hujja bayan ka kafa musu hujja faqul lahum kace da su innani akhlastu lillahi wa'dahu ni kam na tsantsanta bautata ga Allah shi kadai fala ushrika bihi ba zan taba shirka da Allah ba ahadan da wani idan sun yi ja'in ja da kai sun ce su kam ba za su daina bautata wa annabi Isa ba ba za su daina bautar wani ba Allah ba ba za su yadda su kadaita Allah da bauta ba bayan dukkan hujjoji bayyanannu sun bayyana gare su to kai gaya musu kace kai kam ka riga kai ikhlasi ka tsantsanta bautarka ga Allah ka gaya musu ka riga ka miƙa wuyanka ga Allah subhanahu wataala wa kadhalika man ittaba'ani min almu'minin haka ka gaya musu duk waɗanda suke binka cikin mu'minai su ma sun miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki akhlasu lillah wa anqadu lahu su ma sun yi ikhlasi wajen bautar Allah sun miƙa wuya gare shi wa qul lahum wa lil mushrikil arab wa ghayrihim ka gaya waɗannan ahlul kitab gaya wa mushrikan larabawa da sauransu in aslamtum fa antum ala at-tariqil mustaqim idan kuma kun miƙa wuya irin yanda muka miƙa wuya idan kuma kun yadda da kadaita Allah da bauta ba tare da bautata wa wani ba ba shi ba in har kun yadda da haka kun miƙa wuya akan haka fa antum ala at-tariqil mustaqim to kuma kun zama irin mu kuma kun dawo kan tafarki madaidaici kan tafarki miƙaƙe wal huda kuna kan shari'a wal haqqi kuna kan gaskiya wa in tawallaitum idan ku suka juya baya idan suka bujire in suka ce ba za su sallama wa Allah ba za su miƙa wuya ga Allah ba ba za su tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki ba وإن توليتم فحسابكم على الله شنو معنى الله مدوكين سركي يتي فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا إن سكا جويا وغسكيا بايا فحسابكم على الله حسابكم yana wurin Allah sako ne aka ce in isar na isar muku wa laysa alayya illa albala ba abinda Allah ya dora mun sai in isar kuma na isar abin dukke kan manzanni wa ma ala ar-rasul illa albalagul mubin ba abinda aka dora wa manzo sai isar da sakon Allah bayyanannan sako Allah madaukakin sarki ya ce wa ma anta alaihim bi jabbar wa dhakkir bil qur'an man yakhafu wa'id a wani gurin yace lasta alaihim bi musaitir wa dhakkir inma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir da haka annabawa abinda aka dora musu su fada gaskiya su isa shawara ta rage mai shiga rijiya kada su yi ƙasa a gwiwa wajen bayyanar da gaskiyar kada ya zamanto tasgaran daga gare su ne wajen kasa fito da gaskiyar da bayyana ta in sun yi wannan to kuma shari'a ta da hannun Allah shi yasa anan ma Allah madaukakin sarki ce in suka juya baya to abinda kawai ake so ka isar sako ne ka gaya musu fa inna ma alaikal balag kin kisar da sako shine laifiya wajen Allah wannan shine aikin annabawa wannan shine aikin manzanni wannan shine aikin magadan annabawa malamai kisar da sako shine aikin su amma tirsasawa mutane sai sun yi daidai wannan ba dora manzanni ba ba dora malamai ba abinda kawai aka gazawa shine ka kasa fito da gaskiya ka kasa kare hujjarka ka kasa kare abinda kake kira zuwa gare shi amma dukkan bayani ka isar kai bayani dalla dalla daki daki yanda ya kamata duk wanda zai wa'azantu ya wa'azantu to in kai haka ka gama aikin da aka dora maka shi yasa sai Allah madaukakin sa yace fa in tawallau fa in aslamu faqad hitadu wa in tawallau fa inna ma alaykal balagh wallahu basirun bil ibad وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة والله بصير بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيء باب وانا أبناء الأبر سيديك قيوة قال لذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يا إسر مصد ساقوشي كلا يا أبناء كدورا مصا سيا الله مدوك كنسر كيشي إن الذين يكفرون بآيات الله وطن دسكي مصو قبض حجوجي بينا النو da abinda manzanni suka zo da shi wa yaqtuluna anbiya Allah suke kokarin kashe annabawan Allah a madadin ma su karbi sakon ba karba suke yi ba suna kashe annabawa wa yaqtuluna annabiyin Allah ya ce waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah suka bujire wa ayoyin Allah wa yaqtuluna annabiyina kuma suke karkashe annabawa ka san ba dan ta'adda irin wannan a aiko farin jakada manzo na musamman daga Allah yazo da alkhairi yazo maka da abinda zai kai ka zuwa ga farin ciki na har abada amma da dinka karbo wannan sako sai ma kokarin halakar da wannan dan sako babu ta'addanci sama da wannan wa yaqtuluna annabiyina Allah yace suna karkashe annabawa zulman bighairi haqq bisa zalunci shine bighairi haqqin ba tare da wani haƙi ba ba tare da sun taka musu ko sun zubar musu ba laifin annabawa sun ce a daina shirka laifin annabawa sun ce a kadaita Allah da bauta laifin annabawa sun ce sai an yi abin da yake na daidai laifin annabawa sun ce a bar saban Allah amma kashe su da aka yi ba wani laifi suka yi wa waɗanda suka kashe su ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil kazb ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس سنن ويقتلون الذين يأمرون بالعدل واتباع طريق الانبياء سنن ماسو kokarin karkashe masu umarni da ayi adalci daga cikin mutane su kashe annabawa in zamanin annabawa ne, su kashe malamai masu aiki irin na annabawa a lokacin da babu annabawa. Wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun kathir wa ka ayyin min nabiyyin qutil, annabawa nawa aka kashe. Haka Allah ya ce wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, sun kashe annabawa da yawa. Ka karanta tarihi, sun kashe annabawa da yawa. Kamar yanda ka karanta tarihi, magadan annabawa nawa aka kashe? An kashe malaman musulunci da yawa tun daga zamanin magabata har zuwa yau, ba daina ba. Duk wanda ake ganin zai iya zama barazana ga waɗanda suke aiki na asha, wanda suke aiki na shirka da tsafe-tsafe, to za a ga shi ma yana cikin irin wannan yanayi na barazanar ko kisa ko wani abu mai kama da haka daga cikin waɗanda suke ganin ya matsa musu, ya dame su, yana yawan magana a kansu. Wannan sunna ce ta dukkan wanda ya ce zai yi irin wannan tafarki na annabawa. Matuƙar za ka yi umarni a kan lalle sai an yi adalci, sai an yi daidai, sai za ka dinga umarni da kyakkyawa, za ka dinga hada munkari. Allahumma sai dai in za ka narke cikin mutane, karkace su yi karkace su bari, to wannan kai ne na gari, kai ne na kirki, kai ne mutumin kirki, kai ne abin yabo. Amma matuƙar baka kai annabawa kyakkyawan mu'amala ba, baka kai annabawa farin jini ba, amma an ki annabawa. Duk da mu'amala da haƙuri irin na annabawa da kirkin annabawa, akwai waɗanda suka ga annabawan nan ba su da kirki. Shi yasa wannan hanya ta wa'azantarwa da tunatarwa, to hanya ce haka take. Da haka an kashe annabawa, an kashe magadan annabawa. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas, Allah ta'ala ce masu irin wannan danyen aiki annabawa ba su bari ba. Manyan malamai na addini masu karantar da mutane su ma ba a basu ba. Allah ta'ala ce fa bashirhum bi azabin adim, kai musu wasu irin wannan aika-aika, su ne waɗanda habitat na aiki ne kuma mai nagarta da suka yi da za a karɓa bayan kashe annabawa. Ai, ɗan adam yana cikin yalwa a cikin addininsa matuƙar bai taɓa kisan kai ba, ai ba ma kashe malamai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wato a rushe ɗakin Ka'aba ya fi sauƙi a wajen Allah sama da kashe rabbu mini guda ɗaya. Ba wai ka kashe gamagarin mumini ma kashe shi jidali ne da bala'i tashin a wajen Allah ranar tashin alƙiyama. Wa man qatala muminan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima, mumini gamagarin ma ka kashe shi kashi dawo. Ballantana a ce annabin Allah mutum ya kashe. Ballantana a ce a wani malami ne mai kira zuwa ga wato addini, mai kira zuwa ga Alƙur'ani da Sunna aka kashe. Ko gama garin mutum ya kashe, to ya shiga cikin wata wani irin wata koma wanda sai kuma ta Allah. Ai kisa ba ƙaramin bala'i bane. Mutum ya je ya dubi ɗakin Ka'aba ya rushe shi, ka san ba ƙaramin laifi bane, ka san akan taɓa wannan ɗakin Allah ya halakar da wata al'umma da ake kira Abarha da mutanensa. Ka karanta alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, laifin su zuwa suka yi za su rushe ɗakin Ka'aba. Amma ka duba arsala alaihim tsairin ababi, tsuntsaye aka dinga jeho musu. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. To amma aka ce ƴar tabarin mumini guda ɗaya rushe ɗakin Ka'aba ya fi shi sauki. Shi yasa Allah ta'ala ce duk tarin aikin su kowane iri ne, wannan laifin da suka yi kadai ya isa ya rushe aikin da suka yi a duniya da lahira. Fala yuqbalu lahum amalun, babu wani aiki nasu guda ɗaya da za a karɓa. Wa ma lahum min nasirin, ba su da wani mai taimako yansuruhum, wanda zai taimake su min azabillahi, ya hana azabar Allah ainihin wato ta cin musu. Allah maɗaukakin sarki ya ce
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم
نعم
يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
الله مدوكتين سركي يتي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب Allah madaukakin sarki yace ba ka da masaniya game da waɗannan da utu nasiban min alkitabi aka ba su wani kaso na littafi yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su thumma yatawalla fariqun minhum sannan wata jama'a daga cikin su suka juya baya wa hum mu'riduna alhalin suna bujirewa zalika wannan bi annahum qalu ya faru ne saboda sun ce lan tamassana an-naru wuta ba za ta shafe su ba ko ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'dudat sai wasu ranaku kididdigaggu wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira a cikin addini wato shine abinda suka kasance suna kirkira shine wanda ya rude su a cikin addini فكيف إذا جمعناهم يا يا هلنسو زي كسن چه أدي دي لوكا چند جمعناهم مكتت ريسول يوم لا ريب فيه أوانييني واند بابو كوفانتو أچكنسا ووبيت كل نفس ما كسبت كما أكا چكا وكو وچري ساكا مقوان أبين تأيكا تاوهم لا يظلمون بابو واند زا أتوي مسا وانا أبو چكين أيكين دي أيكا تا معنا بزا أزالي چيسو باه Allah madaukakin sarki yace alam tara ay ara'aita ya muhammad a ajabu min hali ha'ula'i alyahud alladhina atahumullahu haddan min alkitab fa alimu anna ma ji'ta bihi huwa alhaq yud'auna ila ma ja'a fi kitabillah wa huwa alquran liyafsula bainahum fi ma ikhtalafu fi fa in lam yuwafiq ahwa'ahum ya'ba kathirun minhum hukm Allah لأن من عادتهم الإعراض عن الحق الله تعالى يتي ألم ترى شم بك غنيبة بك سنيبة باكد مسنية ياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعجب من حال هؤلاء اليهود أبن ديفو معماكي في يد حال وأنشان يهودا الذين آتاهم الله حظا من الكتاب wa'inda Allah madaukakin sarki ya ba su wani kaso na sanin littafi fa alimu kuma suka san annama ji ita bihi abinda kake dauke da shi abinda kazo musu da shi huwal haqu shine gaskiya yud'auna kuma ana kiran su ila ma jaa fi kitabillahi zuwa ga abinda yazo a cikin littafin Allah wa huwal qur'an shine alqur'ani li yafsila bainahum dan ya raba gardama tsakanin su fi makhtalafu fihi akan abinda suke sabani da ja'il ja a cikin sa fa in lam yuwafiq ahwa'ahu abinda kazo da shi cikin alqur'ani in ba wanda yayi daidai da san zuciyarsu ba ya abaka kathirun minhum hukum Allah
da yawa daga cikinsu suna kin karbar hukuncin Allah sai wanda ya daidai da abin da yake san ransu abin da ya daidai da abin da zuciyarsu take so li'anna min adatihimul i'rab domin yana daga cikin dabi'arsu da al'adarsu al-i'radu 'anil haqq bujirewa gaskiya wannan dabi'a ce ta Yahudawa kin gaskiya ba dan ba su sani ba shi yasa aka kira su da al-maghdubi 'alayhim غير المغضوب عليهم هم اليهود وان الله يي fushi da su sune yahudawa kuma wannan dabi'a ce ta dukkan wanda yake da sani amma baya aiki da sanin nasa ya siffanto da wata siffa ta yahudawa domin yahudawa Allah ta'ala wurare da bayan ya ce ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu da haka da ilimin sun sani shi sa Allah ta'ala yake fada anan yake cewa alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab kaga suna da wani rabo wani kaso na ilimin littafin at-taura da aka saukar musu suna da masaniya a cikin at-taura an gaya musu an musu bushara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura duk an yi musu bayanin shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dabi'ar yahudawa ce take gaskiya da kuma bujire mata wannan dabi'a ce ta su shi yasa Allah ta'ala ya ce yud'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga wani hukunci wato cikin littafin Allah wanda shine alqur'ani su zo tunda sun samu sabani alqur'ani zai yi hukunci ya magance sabanin da ke tsakanin su amma in abinda aka yi kiran su zuwa gare shi bai daidai da san zuciyar su ba sai su ki karbar gaskiya in an bada fatawa ta daidai da san zuciyar mutum ya karba in ta saba san zuciyarsa ya ce kai ƙarya ne shi ba zai dauka wannan da zaka ga duk irin wannan halayen baka sani ba kana suffantuwa da sufa cikin sufofin Yahudawa ba tare da ka sani ba domin in ya zamanto kana yi wa addinin musulunci zabi sanka to ka fada cikin addinin Yahudawa afatuminuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd wancan alqur'ani ne wannan ma alqur'ani amma wancan da ya goyi bayan ra'ayinka ya baka yayi daidai da abin da kake so sai ka karba wannan bangaren kuma da bai goyi bayan ka ba sai ka buje dai kar ka fada cikin afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd wannan duk sufa ce ta yahudawa da haka in malami ya bada fatawa yau mutumin kirki ne saboda ya bada fatawa da ta daidai da abin da mutane suke so goban ya bada fatawa da ta saba musu ko mutumin banza ne wannan dabi'a ce ba mai kyau disan malami ne jiya ya bada fatawa ta yi dadi aka ji dadi a rai disan kuma ya bada wata fatawa a bisa fahimtarsa kuma fatawar nan karshen ta aya ya ja ko hadisi ya ja saboda shi alqur'ani da kake kallo wani irin littafi ne wanda duk mai karanta shi wallahi yana bi ta kansa wata rana na sha fadar wannan ina yawan maimaita cewa wani lokaci shi kansa malami da yake yin wa'azin wallahi karfin hali yake ba yanda zai dole ya karanta amma wata dabi'ar ko wani halin da ake fada a kansa ko ake kushe mai irin sa ila malamin shi ma yana da wannan sifa yana da wannan halin saboda in dai aya za a jata a kuma bacci a fassara ta ba tare da an mata san zuciya an mata kuskure ma ba to za ka ga wata rana yau gare ka ne gobe ga waninka haka alqur'ani yake yau gare ka gobe ga waninka da haka yau suka ji an dirawa sai ka ji yau an shiga kasuwa an yi wa 'yan kasuwa fata-fata gobe sai ka ji an taɓo 'yan siyasa jibu sai ka ji an taɓo matan aure gata sai ka ji an taɓo mazan aure wata rana sai ka ji an taɓo iyaye haƙoƙin 'ya'ya a kan iyaye wata ranka ji an taɓo haƙoƙin iyaye a kan 'ya'ya wani lokaci a taɓo miji wani lokaci shi kansa malami a taɓo ɓangaren malamai haka to wannan yana daga cikin so ake kowa ya zama mutumin kirki so ake wannan alqur'ani ya zama shari'a ga kowa to da haka yana daga cikin sufofin da Allah ta'ala ya gaya mana a cikin wannan ayoyin da muka karanta shine sufa ce ta Yahudawa in an kirawo su zuwa ga alqur'ani suna karbar abin da ya daidai da san zuciyarsu suna kuma bujirewa abin da suka ga ya saba da abin da yake da soyayyen zuciyarsu Allah madaukakin sarki yake cewa zalika linsirafu anil haqq wannan bujirewa gaskiya din ya samo asali ne da annahum sabila su yahudawa ko ahlul kitab suna da wata aqida gurbatacciya aqidar da suke da ita bi annahum lam yu'azzabu illa ayyaman kalila su sun ce suna da alƙawari daga wajen Allah madaukakin sarki ba za a yi musu azaba ba sai 'yan kwanaki kaɗan a wani gurin ma sun ce wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Akwai gurin da suka ce ba ma wanda zai shiga aljanna, duk wanda ka gani a aljanna ba yahude ne ko ba nasari. A wani gurin suka ce lan tamassana an-naru illa ayyama ma'duda ko ma'dudat. Anan suka ce ai mu ma an shiga tsotsayi yasa an shigar da mu wuta, to ɗan kwanaki kaɗan za a yi, bai fi kwana biyu ko uku kawai shikenan za a fito ba. Wannan yana daga cikin abin da ya zuga su suke wa Allah tsagiranci da rashin kunya, saboda suna da wannan aqidar cewa su fa jini ne tsarkakakke, ba jini bane irin na sauran mutane. Da haka su ko da ma sun shiga wutar, to za su ɗan ƴan wasu kwanaki ne kididdiga gusa na a fito da su. Bi annahum lam yu'adhabu illa ayyaman qalila wa hadha al-i'tiqad allati adda ila jur'atihim 'ala Allah. Wannan aqidar da suke da ita ta cewa su kadai ne ƴan aljanna, ko ba za su shiga wuta ba, in kuma waɗanda ma suka shiga wuta a cikin su, to za su yi kwanaki ne ko za a azabtar da su kaɗan. Wannan aqidar ita ta sa suke wa Allah madaukakin sarki tsageranci da rashin kunya. Wastihanatihim bidini, wannan yasa suke wulakantar da addinin Allah subhanahu wataala. Wastimrarihim ala dinihim al-batil, wannan shine yasa suka doge akan wannan addini nasu na ƙarya. Allazi khada'u bihi anfusahum, wanda suke rudar kansu suke yaudara kansu da shi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa kaifa idza jama'nahum yawmin la rayba fi fa kaifa yakunu haluhum, yaya halin waɗannan mutane zai kasance. Yi tunani a kwakwalwarka, ya kake ganin za su tsinci kansu a ranar tashin alkiyama, a ranar da Allah madaukakin sarki zai tattare mutane don yi mutane hisabi. Fi yawmin la shakka fihi, a wani yini wanda babu kokonto a cikinsa. Fi wuqu'ihi, game da afkuwar wannan yinin. Wa huwa yawmul qiyama, shi ne ranar tashin alkiyama. Wa akhadha kullu wahidin jazaa'a maktasaba wa akhadha kullu wahidin, inda kowane daya kowane mutum daya zai yi riko da abin da ya aikata. In alkhairi ne alkhairi, in sharri ne sharri. Wa hum la yuzlamuna shay'a, a wannan ranar ba za a zalunci mutane da komai ba. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atabiha ataina biha wa kafa bina hasibi. Allah ta'ala ce aiki ko daidai da kwayar zarra ne, ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ce za mu zo da shi, kuma za mu yi kowa lissafi da kididdiga akan abin da ya aikata. Da aka ga kenan, wannan Allah madaukakin sarki yana gaya wa Yahudawa da masu ɗabi'a, ko yana gaya ahlul kitab da masu halayya irin tasu, in karɓar gaskiya ko yi wa addini zaɓi sanka, abin da ya yi daidai a ɗauka da san zuciya, abin da ya saba da san zuciya a bujire masa, to lallai yaya halin irin wannan zai kasance idan aka bayyana a farfajiyar alkiyama, ran da Allah ta'ala ya tattare zai saka wa kowa abin da ya aikata. To a ranar al'amarin waɗanda suka yi wa addini irin wannan yanayi, wanda suka yi wa addinin musulunci irin wannan tsince-tsince, da zaɓar abin da ya musu daɗi ko mai sauƙi, da barin abin da suke ganin ya yi musu tsauri a faɗarsu, to wannan Allah maɗaukakin sarki zai yi wa kowa hisabi akan abin da ya aikata. Inna alheri ne in aka san haka. Insha Allah sai mu tashi a qulillahumma malikal mulki. Insha Allah abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuɓan harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan ibada ta mu ta azumi. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi sallolinmu da sadaƙoƙinmu da dukkan ayyukan alkhairi da muke gabatarwa a cikin wannan wata. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba wa marasa lafiyarmu lafiya, waɗanda suka rasu a cikin ƴan uwa musulmi mazansu da mata, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Ga wata tambaya, Allah ya ce mala assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya ƙara wa malam lafiya, ya ƙara mana baki ɗaya. Ce malam tambaya ita ce, idan liman ranar juma'a yana khutba ya yi zaman farko, na ga wasu suna ɗaga hannu suna yin addu'a, wasu kuma ba sa ɗagawa, malam me ya kamata mutum ya yi yayin da liman yana khutba ya yi zaman farko? Tambayar farko kenan. Wannan tambayar shine abinda ya kaga waɗanda ba sa ɗaga hannu su yi shuru ɗin, su suka fi zama daidai, abinda suka yi shi ya fi zama daidai. Wannan ɗaga hannu da ake yi addu'a, in ban manta ba akwai hadisi amma bai inganta ba. hadithin cewa akwai addu'a tsakanin khutubobin guda biyu bai da inganci. Da haka in an yi khutuba ta farko liman ya zauna kafin ya miƙe kawo ta biyu, yanda kaga masu shurudin nan ba sa cewa komai ba sa daga hannu, kai ma haka za ka yi insha Allah. Wallahu ta'ala. Tambaya ta biyu yake cewa malam, idan ana addu'a muna daga hannu, idan an gama addu'ar wasu suna shafawa a fuskar su, wasu kuma a kirjin su, wasu kuma kawai sauke hannunsu suke yi, malam me ya kamata mutum ya yi? Na gode, Allah ya kara wa malam lafiya, Allah ya kara mana lafiya gaba da. To shi ma wannan game da matsalar daga hannu, wannan akwai hadisi masu tarin yawa ingantattu da suka tabbatar da daga hannu a cikin addu'a yana daga cikin ladubban addu'a daga hannu. Dan malamai har kaifiyar yadda ake dagawar sai da suka yi bayani akai, shin haka ne ko akwai dagawar kala-kala ce ya danganta da addu'ar mutum, addu'ar me mutum zai yi? Akwai addu'a ce da kullum, akwai addu'ar roƙon ruwa, akwai addu'ar da ma dan yatsa guda da yake daga, ko wani malami ne ya tattare bayanai game da yadda ake daga hannu a addu'a. Da haka shi babu jayayya tsakanin malamai game da daga hannu din akan shafawa ne a fuska. Su kan masu shafawa a kirji wannan ko hadisi mara inganci ma ba su da shi. Maimakon mutum ya shafa a fuska sai mutum ya masu shafa a fuskar ne suke da wani hadisi wanda wasu malaman suka ce hadisi ne wanda ba shi da inganci. Hadisi ne da'ifi na in mutum ya yi addu'a ya gama ya shafa. Shi yasa su ma sai ga wanda in sun yi addu'a kawai sai su saki hannunsu, saboda suna da wancan ilimin da cewa hadisin a shafa din bai inganta ba. Da haka hadisin a shafa din da yawa daga cikin malamai sun tafi akan rashin ingancinsa, shi yasa suka ce kawai mutum ya yi addu'a sai ya saki hannunsa. Domin inda hadisin ya inganta kaga da baka da matsala in kai addu'a sai ka shafa. Amma masu shafa a kirji wannan ban san dalilin shafawa su a kirji ba. Masu shafa a fuska shi ne dai suna da hadisin da ya ce a shafa a fuska, amma hadisin yana da rauni ta fuskar isnadi. To shi yasa za ka ga wasu ba sa shafawa sai su saki. Wallahu ta'ala. Wannan su ne tambayoyin da suka zo nan insha Allah. Allah ta'ala ya kai mu gobe kuma, Allah ya dace da mu, Allah ya mana muwafaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.